الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu wannan rana ta Lahadi, wanda yau 10 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda kuma ya dace da 3 ga watan 4 ga watan 5 miladiya 2020. Wannan zamana mu shine zama na 10 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Majalisu Shahri Ramadan, na Imam Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala, wanda yau zamu tashi majalisi na 6. Yace al-majlisu sadisu fi aqsamin nas fi siyam. Majalisi na 6 a cikin sha'anin kashe-kashen mutane dangane da shi azumin. Wato za mu ga insha Allah ta'ala da wannan majalisi na 6, da majalisi na 7, da majalisi na 8, to duka zai yi bayanin kashe-kashen mutane ne, illa iyaka kashe-kashe a wannan majalisi na 6 ba su ne kuma kashe-kashen da ake nufi a majalisi na 7 ba, kamar yadda kashe-kashen a majalisi na 8 ba su ne kuma ainihin kashe-kashen da ake nufi a majalisi na 7 ba, wanda za mu ji komai insha Allah ta'ala. To saboda haka wannan zai faɗa mana kashe-kashen mutane, ma'ana dangane da ɗora musu nauyi abinda ya shafi azumin. Zai ambaci kashe-kashen da babu nauyin azumin a kansu, akwai kuma kashin da in ya cika sharuɗa to nauyin azumi zai hau kansa. Bayan malam yayi muqaddima, sai ce ikhwani, ya ku yan uwana, sabaka fil majlis salis, bayani ya gabata a majlisi na 3, anna fardu siyami kana fi awwalil amri ala marhalataini, cewa farlanta azumi ya kasance a farkon al'amari to mataki ne guda 2. Mun fada a can baya cewa ko dai mutum zai iya azumin amma kuma da wahala, zai dan sha wahala haka, sai ka ce to shikenan kawai ya siyar ba sai ya azumi ba. Amma aka ce mutum ya daure ya azumi shine abin da yafi, sannan kuma mutum ya yi azumin ba tare da siyarwa ba, ma'ana koyi wancan koyi wancan, mun ambata wannan a baya. Yace sun mastakarrat akamu siyam, sannan sai hukunce-hukuncen azumi suka tabbata, fakanan nasu fiha aqsaman 10, sai mutane suka kasance a cikin sha'anin azumi kashi 10 ne. Al-qismul awwal, kashi na farko, al-muslimu, al-baligu, al-aqilu, al-muqimu, al-qadiru, as-salimu min al-mawani. Idan muka duba nan an ambaci wasu sifofi kusan kamar guda 6. Na farko aka ce al-muslim, ya zama musulmi dan a nuna babu azumi akan kafiri. Al-baligh, sannan kuma ya zama baligi dan a nuna cewa babu azumi akan karamin yaro, ma'ana na wajibi. Sannan aka ce al-aqil, mai hankali, dan a nuna babu azumi, wato ainihin na wajibi akan mahaukaci, babu ma alƙalami a kansa gaba ɗaya. Sannan al-muqim, wanda yake mazauni, dan a nuna in mutum a halin tafiya yake to azumi bai lazumce shi ba. Sannan al-qadiru, mutumin da ya zamo zai iya yin azumin, zai iya yin azumin. Sannan kuma as-salimu min al-mawani, wanda ya zama ya kubuta daga abubuwa da za su hana shi azumin, kamar mace mai jinin al'ada ko mai jinin haihuwa ko abin da ya kama da haka, wanda duk wannan kowace gaba zai yi bayani akan, wato akan ta. ma'ana za a yi bayani akan akasin musulmi da akasin baligi akasin aqili akasin mazauni akasin mai iko da sauransu sai ce fa yajibu alaihi sawm ramadan yana wajaba akan mutum yayi azumin watan ramadan duk mutumin da ya cika waɗannan sharuɗa da muka ambata to azumin ramadan yana wajaba akan sa ada'an fi waqtihi a matsayin wato bayarwa a cikin lokaci ma'ana yayi shi a cikin watan ramadana duk mutumin da ya cika wannan sharuɗa da muka ambata musulmi baligi mai hankali mazauni wanda zai yi azumin kubutacce daga dukkan mawane to wannan dole ne azumi kuma a cikin watan ramadana a lokacin da kowa yake yace lidalalati alkitabi was sunnah wal ijma saboda nunin da alqur'ani yayi da kuma sunna ta manzo alaihi salam da kuma haduwan malamai ala zalika akan wannan abu da muka faɗa na farlancin azumi qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan wannan aya mun fassara ta allah yace watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa shari'a ne ga mutane kuma bayani ne na shari'a sannan kuma rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya Allah sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan watan azumi a cikin ku to ya azumce shi ma'ana idan ya cika waɗancan sharuɗa da muka ambata wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kanta tabbata a gare shi yace idza ra'aytum al-hilala fasumu idan kun ga jinjirin wata na ainifin ramadan to ku azumi muttafaqun alayhi wa ajma al-muslimuna ala wujubi siyam kuma duk musulmi sun hadu akan wajibin azumi ada'an wato a matsayin bayar da shi a lokacin sa alaman wasafna ga wanda ya zama mun sifanta ma'ana wanda ya cika wannan sharuɗa da muka ambata fa ammal kafir yace amma shi kafiri fala yajibu alaihi siyamu to shi azumi baya wajaba akan sa sannan wala yasihu minhu ba ma zai ingantu daga gare shi ba kun ga akwai wajibi akwai ingantuwa akwai wanda azumi bai wajaba akan sa ba amma kuma zai ingantuwa misali kaman karamin yaro yadda zamu zo amma akwai wanda azumin na farko bai wajaba akan sa ba kuma da zai yi azumin bashi da amfani bashi da wani inganci shine kaman yadda muka faɗa wato ainihin kafiri to shi ga baki daya ba zai taba yiwuwa cewa yayi azumi azumin sa ya zama ainihin yayi daidai ba saboda Allah subhanahu wataala yana cewa ma mana'uhum an tuqbala minhu nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ولا ياتون الصلاه الا وهم خسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ba kuma yana karba musu wato ainihin sadakokin su ko ta siyarwa ba ko duk wani ma alheri da zasu illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai dan sun kafir shi ma Allah da manzo kenan ashe shi kafiri da zai yi ibada ta wannan ibada zero ce illa iyaka malamai sun toge wani bangare bangaren shine ibada ta dukiya ba wai ibada ta gabbai ba misali kafiri yayi salloli yana kafiri yayi azumin muka yana kafiri yayi aikin haji yana kafiri to ko ya musulunta ba shi ladan wannan abubuwa to amma mutum ne ya zama kafiri Allah ya ba shi dukiya zai ciyar zai taimaka wani zai je gina rijiya don a sha ruwan wani ya tanadi abinci ga raunana wani ya gina gidaje ya ba wanda ba su da gidaje da dai taimako irin wannan to shi wannan saboda karimcin Allah subhanahu wataala idan mutum ya musulunta Allah zai ba shi wannan ladar saboda hadithin Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu babban na Khadija hadithin Bukhari wanda ya tambayi manzo alaihi salatu wassalam isi ya ma'aikin Allah mun kasance a jahiliya muna ciyarwa muna kaza muna kaza saboda mutum ne mai karimci ya faɗi ne abubuwan da yake yi yace to gashi yanzu mun shigo musulunci ya ma'aikin Allah me matsayin wancan alheri da muka yi sai manzo alaihi salatu wassalam yace aslamta ala ma aslamta min khairin ka musulunta akan duk wani abu da ka gabatar na alkhairi ma'ana irin wannan dangi na taimako da kuma ciyarwa malam yace li annahu laysa ahla lil ibada domin shi kafiri ba matsantancin wato yin ibada bane shi yasa in yayi ba ta da amfani fa idza aslama to amma da kafiri zai musulunta fi athna'i shahr ramadan a cikin watan ramadan lam yalzamuhu qada'ul ayyam al madiyati to ba zai lazimce shi ba rama kwanakin da suka gabata misali yau insha Allah za a kai azumi na 10 to a daren yau sai wani ya shigo addinin musulunci to ba za a ce to ai tunda ka shigo musulunci sai ka rama azumi 10 ba ko sai ka rama azumi kaza a'a wannan wanda suka riga suka wuce to ba a magana a yi akan su liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wataala inda yake cewa qul lil ladina kafaru ka fada wa kafirai cewa in yantahu idan suka daina kafirci yughfar lahum ma qad salaf to duk abin da ya riga ya wuce an riga an gafarta musu kuma manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi yana cewa al-islamu yajibu ma qablahu addinin musulunci yana sariyar da duk wani abin da mutum yake kafin shi mutum duk abin da yake na ba daidai ba wasu malamai sukan toge mazalim abubuwa na zalunce-zalunce mutum yana kafiri ya danna dukiyar wancan yana kafiri ya kwace ainihin kadarar wancan to wannan ko ya musulunta zai mayar da waɗannan abubuwa ga masu su to amma wannan ana magana akan wani takali da aka wanda bata masa bayyi sallah ba bayyi azumi ba wala Allah yayi fasikanci yayi kaza to daga ran da ya shigo addinin musulunci shine ake magana cewa wato ainihin musulunci ya sarye da wannan yace wa idza aslama fi asna'i yawmin minhu to amma idan ya musulunta a tsatsakin wani wuni na daga wani nukan azumi lazimahu imsaku baqiyatil yawm to ya wajaba ya kame bakin sa a sauran wannan wuni li'annahu sara min ahli wujub domin ya zamo daga cikin ma'abota wajibci hina islamihi a lokacin musuluncinsa kamar yanzu nan da muke magana rana ta yi wajen karfe 10 ta dan haura kawai shikenan sai wani kalmar shahada ya shigo musulunci to shikenan yanzu dole ne ya rike bakinsa ba zai sake cin abinci ko abin sha ko wani abin da aka da mai azumi ba har sai rana ta fadi amma duk da haka wala yalzamuhu qada'uhu amma kuma rama wannan azumin ba zai lazimce shi ba da annahu lam yakun min ahli wujub domin bai zamo daga cikin ma'abota wajibi ba hina waqti wujubil imsak yayin wajibcin rike baki din ma'ana malam yana nufi anan shi azumi ba a yin rabi da rabi ba za a ce ainihin an yi rabin azumi ba kuma ban da rabi tunda dai har alfijiri ya riga ya fito baya a cikin addinin musulunci sai bayan fitowar alfijirin sannan ya shiga addinin musulunci to wajibi ne ya kame bakinsa saboda alfarma ta azumi kamar yadda malamai suka riga suka yi bayani akwai mutanen da ba lallai ba ne sun kame bakinsu misali malamai suna bayani wanda ina batun zai zo nan gaba matan da ya zama tana jinin al'ada bai dauke mata ba sai lokacin da alfijiri ya fito to wannan ita ba sai ta kame bakinta ba amma dai ba za a so ta ci abinci a gaban wanda ba su san uzurinta ba kamar mutumin da ya dawo daga tafiya yana cin abincinsa shi ma wannan ba a ce dole ne wato ainihin sai ya rike bakinsa ba to amma shi wannan da ya shigo musulunci bayan fitowar alfijirin shi ne aka ce lallai sai ya rike bakinsa saboda alfarma ta wannan wani nazumi duk da cewa ainihin kun ba zai rama shi ba sai al-qismu thani kashi na biyu shine as-sagiru karamin yaro fala yajibu alayhi siyam karamin yaro azumi baya wajaba a kansa hatta ya buluga har sai ya balaga li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace rufi al-qalamu an salafatin an dauke alƙalami na rubuta lada ko zunubi wato akan jinsi uku jinsi na farko anin na'im an dauke alƙalami daga mai bacci hatta ya sai ya farka misali da za a ce mutum yana bacci har lokacin sallah ya zo ya wuce to shari'a ba za ta tuhume shi ba me yasa ya zama baya wato yake yin sallah har lokacin ta ya wuce addinin musulunci ba zai kalubalance shi ba saboda mai bacci an riga an bashi uzuri kun ga shi ya sanya manzo alaihi salatu wassalam wani hadisi yake cewa duk mutumin da ya bacci bai yi sallah ba ko kuma ya zama ya manta to lokacin da ya tana din in mai mantuwa ne ko lokacin da ya farka in mai baccin ne to lokacin shine lokacin sa wannan ya faru manzo alaihi salatu wassalam ya dawo daga wani yaki shi da sahabbai an gaji sosai kuma suka iso karshen dare suka kwanta domin su dan huta har manzo alaihi salam ya nemi wani ne zai gadi sai zina bilal yace shine zai gadin mutane manzo alaihi salam ya to shikenan sai ka tashi mutane ayi sallah sai bace ya dauke sai na bilal ya dauke duk kowa gabaki daya babu wanda ya so mafarkawa sai manzo alaihi salam shi ma zafin rana ya tashe shi ma'ana yanzu gashi har rana ta fito bai sallah asuba ba manzo alaihi salam ya sa aka tashi aka dan yi gaba sai ya sa aka yi alwala kuma aka kira sallah ku duba rana ta fito kuma aka kira sallar asuba dan a nuna cewa shi mutumin da ya zama yayi bacci ko da lokaci ya wuce shi yanzu ba ramuwa bace ba adai ne dan shi ne ainihin lokacin sa kuma sai da kai rak'atul fajr sannan aka yi sallar asuba din to haka nan wato ainihin sauran ibadu in mutum bai bacci ya zama bai har ya wuce bai yi ba yanzu a ce wani mutum mai ciwon bacci sai a ce yanzu misali yana ta bacci tun kafin fitowan wannan abin nan alfijiri yana ta bacci har sai da rana ta fadi sannan sai ya farka daga baccinsa ba za a tuhume shi ba a ce masa me yasa bai azumi ba a wajen wasu malaman ma suna ganin ba lalle bane yayi ba sai ya rama ba domin kamar mahaukaci ne yanzu mutumin da ya zama hankalinsa ya dauke kamar yadda zamu zo hankalinsa ya dauke tun kafin fitowar alfijiri bai samu hankali ba har rana ta fadi sai hankalinsa ya dawo wannan azumin na wannan wunin babu shi ainihin a kansa duk da wasu na ganin in mai bacci ne shi zai iya rama wallahu alam sai ke cewa anin na'im hatta yastayqir an dauki alkalami daga mai bacci sai ya farka wa anin sagiri hatta yakbur sannan an dauki alkalami daga karamin yaro har sai ainihin ya girma ma'ana karamin yaro babu wani ainihin alkalami a kansa tun daga lokacin da yaro ya zama ainihin yana dan guje-gujensa shekara uku shekara hudu har kafin ya balaga wannan tsakanin duka babu alkalami a kansa amma wannan bai nuna cewa ba zai yi wani abu na ibada ba zai iya yiwuwa ya sallah a koya masa tsarki da alwala zai iya yin azumi kamar yadda zamu ambata nan gaba to in yi wannan azumin ko yi wannan sallar wacce ta shiga sharuɗa ina ladar za ta tafi wannan kuma mahallin nazar ne na malamai wasu na gani duk iyayensa za a baiwa tunda su ne suka yi masa tarbiyya suka dora shi akan kyakkyawar hanya to wannan zai shiga akawun din iyayensa har ya zuwa lokacin da zai girma a soma sakawa a nasa akawun din wasu kuma suna ganin a iya tanada masa in ya girma ainihin a bashi amma dai magana ta farko ita ce kusan tafi kama da daidai wallahu alam to saboda haka an dauki alkalami daga karamin yaro har sai lokacin da ya zama ya balaga wannan rahama ce ta Allah wato akwai irin yan wa'azin turmi yan wa'azin kalakato wanda da kunne na naji wani dan wa'azin kalakato yana cewa wani ana cewa ba a dora ma yaro takalif ko ba alkalami a kansa har sai ya balaga wannan ba gaskiya bane ai daga lokacin da yaro yake shan maman mahaifiyarsa ya gatsa mata ciro in ta kalle shi kalkata dariya to tun daga lokacin ake fara rubuta masa zulbi ya ilahi inda a ce haka Allah zai wa zai kai labari shi kansa mai wannan tatsuniyar ba zai kai labari ba kwaba nawa mutum zai yana ma dan shekara 10 shaɗe sha biyu ma balantana jinjiri wanda yake shan nono saboda haka rahama ce Allah subhanahu wataala ya yi ma yaro sai ga shi dan adam yana girma kwakwalwan na girma yana girma tunanin yana girma hankalin yana girma saboda inda a ce dan adam daga haihuwarsa za a ba shi hankali da tunani to an shiga uku iyayensa ba za su samu wata sakewa ba kuma babu wani abin da za a yi nufin Allah ya ce masa
to amma Allah saboda rahamarsa sai zama yaro na karami duk wasu abubuwa ba shi bai san su ba ayi abubuwa shi kawai wato zai ke zefa kansa a cikin halaka ma bai sani ba shi abin da ke gaban sa kawai abin da zai ci ko ya sha ko wani abu na farantawa na wargi to amma dai babu alƙalami a kansa wa anil majnuni hatta yafika sanan babu alƙalami akan mahaukaci har sai ya farka daga wannan hauka nasa ma'ana hankali ya dawo masa wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i su ne ainihin suka fitar da shi kuma Imam Al-Hakim ya inganta shi malam yace lakin sai dai ya amuruhu waliyuhu bisaw waliyin yaro zai ya umarta sa da yayi azumi idza aqaqahu idan yaga zai iya azumin misali zaka wani yaro dan shekara 10 zai iya daukan azumi kai shi lafiya kadau wani dan shekara 9 ma zai iya daukan azumin kai wani dan shekara 8 ma zai iya daukan azumin ya kai shi lafiya kalau ballantana akai 12 13 to anan ma da sai yake cewa sai dai shi waliyin yaro uwa ko uba ko mariki za su yi umarta sa da yin azumin in sun ga zai iya tamrinan lahu ala ta'a domin su yi training din sa wato ainihin su horar da shi a bisa da'a li ya'lafaha ba'da bulughihi domin ya zama ya saba da ita bayan ainihin ya balaga da yawa zaka ga in yara ba su saba da wata ibada ba to in abun wato idan suka girma abin yakan yi musu wahala me yasa hadisi yake cewa ku umarci yaranku da sallah a lokacin da suke yan shekara 7 sannan ku da ke su in sun ki lokacin da suke shekara 10 manufa anan tun lokacin da yake shekara 10 idan kana umarta sai yana sallah yana yi to ba zai ga wahalar ta ba zai saba da ita har ma malamai suka ce ba wai hadisin ya nuna kada a bar shi yayi ba in bai kai 7 ba idan shi radin kansa sai ga baban sa yayi alwala ya dauko buta yayi alwala shi ma ba ni'ima shikenan sai alwala sai kuma sallaje koyi sallar sa a gida anan ka yi masa tayi wani ko zaka yi alwala mu kai sai mu je masallaci mai sallah ka yi masa tayi amma ba umarni ba to saboda haka ibada idan ta kama gaban sa ta kama zuciyar sa to ba za ta yi masa wahala ba amma yanzu wallahi za ga mutum gashi nan gandare ne amma wai sallar jami'i tana masa wahala saboda kwata-kwata shi bai saba da ita ba haka ya girma haka ya renu haka ya rayu saboda haka ya je sallar jami'i tana masa wahala wannan sallah ta farilla ba lantana na filfilu to kaga fi sabilillahi wannan saboda an taso a wani yanayi wanda ba haka ya kamata ba to shi yasa malam anan yake cewa a iya umarta sa idan an ga cewa zai iya din wato domin ya zamo ainihin ya horo akan wannan yace ikte da an bi salafi sale domin koyi da marigaya managarta radiyallahu anhum Allah ya dade su fa kada kana sahabatu ridwanullahi alaihim domin sahabbai yardan Allah da tabbata a gare su sun kasance yusawwimuna auladahum suna sa yaran su su yi azumi وهم صغار الهالي سنا قنانا ويذهبون الى المسجد كما سيس تفي ده wannan yara zuwa masallaci فيجعلون لهم اللقبه من الاهل سيس باسو دان ابن واسا نا غاشن واتو ايربين دبوبي يتي يعني الصوف يا دفن غاشن دبوبي او هواهو ده مكمنتنسا معنا سي اي ما يارا كمان wata yan tsana ko wata yan bal wani abu wasa wani abun wasa dai da gashin dabbobi to sai a ba su fa idza bakau idan suka yi kuka min faqadi tsami saboda rashin abinci a qawhumul lu'bata sai iyayen su ba su wannan abun wasa ya tala hauna biha ya zama sun shagaltu da wannan abun wasa wannan akwai hadisi na Rubayy bint al-Mu'awwidh duk da malam bai kawo hadisin ba to amma dai ina ga shi ke shara zuwa gare shi take cewa mun kasance muna sa yaran mu kanana su tashi da azumi idan kamar rana ta tafi misali sai su tafi da su masallaci shikenan idan sun dan ji kishirwa ko yunwa za su yi kuka yasu ba su abun wasa sai su yi wasa kamar dai yanzu a ce wata yan bal da yara za su yi wasa ko wani dan dokin wasa ko wata yar motar wasa ko wani dan keken wasa to wannan sai a ba su ya dauki hankalinsu domin shi yaro so da yawa yunwa in dai ba ta yi kamari ba to abun wasa yakan dauke hankalin su daga tunanin wannan yunwa saboda shi yaro mafi yawa dama rukunnan rayuwarsa shine ci da sha da bacci da kuka da wasa wannan sune rukunan rayuwar yaro to wasan yakan yi wato ainihin rinjaye a wajen abincin da ba yunwa ake ji mai tsanani ba in yana ganin abun wasa zaka ji yanzu yaro a gida ya karya kumallo kila wajen karfe 1 ko 1 da rabi tayi an gama abinci ana ta wani ka zo ka ci abinci yana ta wasa nake ina zuwa saboda yadda wasa ke tasiri a cikin zuciyarsa to shi sun yasa habbai sai su ba yara kanana wannan abun wasa sai ta wasa don ya dauki hankalin su har ya zuwa faduwar rana to sai dai a wannan gabar ina nasiha ga iyaye in har za su umarci yara da azumi ko su ba su dama su yi azumi to dan Allah kuma su dinga tausaya musu a wajen yawan ayyuka zamu ga cewa yaran nan su ne masu ayyuka ko dai yan mata ne a cikin gida ko yan maza a waje wani yaron zaka samu dan shekara 7 ne 8 10 to amma wallahi tun daga ran da ko lokacin da gari zai waye shine yake ta dawainiya yaje ya kai nika yaje ya dauko ruwa ya siyo itace ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza haka zai dinga wannan wahalhalu to kaga fi sabilillahi duk lokacin da yaro ya zamo yana azumin kuma yaje yana shan wahala duk lokacin da kake aikin wahala musamman yanzu lokacin zafin nan an fi jin tsananin kishirwa kuma kishirwa ta fi jiga ta mai azumi ma sama da yunwa to duk lokacin da ya zama ya kai azumin na shajaran majaran to gaskiya zai ji kuma bai da sha'awar azumin gobe idan yan mata ne a gida sune wanke-wanke sune share-share sune goge-goge ba mu ce kada a sa su aiki ba amma idan har ya zamo a cikin azumi ne kuma sun tashi da azumi to da Allah a sauƙaƙa musu ayyukan yadda za su kai azumin nan a cikin nishadi a cikin walwala a cikin daɗin rai kuma su ji cewa suna sha'awar su tashi da wani azumin wato ainihin gobe to wannan hadisi dai wato na Rubayyah radiyallahu anha wanda malam ya kawo ma'anarsa anan yana nuna cewa ainihin za a iya umarta yaro ya tashi da azumi malam yace wa kathirun min al-awliya al-yawm da yawa daga cikin waliyan yara ma'ana iyaye ko maza ko mata yaghfuluna an hadha al-amr suna rabkana daga wannan al'amari wala ya'muruna auladahum bisiyam ba sa umartan wato ainihin ƴaƴan su da yin azumi bal ba ma haka ba inna ba'dahum yamna'u auladahum min asiyam wani ma zaka samu su suke hana ƴaƴan nasu yin azumin ma ragabatihim fihi tare da yara suna da kwadayin su yi azumin yanzu akwai yaron da ko yarin yadda za su ce ma iyayensu a tashe mu za mu yi azumi ya ce to sai kawai a share su gashi an farka din ga abincin sahur din ba wai babu ba kawai shi ke da alfin sai a tashe su sai a ke tashin su wasu ma sun tashi amma sai a yi musu kurari sai to wallahi idan kuka tashi da azumi babu wani aikin da za ku fasa kaza 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 to shikenan kaga an sace gwiwoyinsu sai ya zamo cewa ainihin ba za su yi azumin ba to malai yace da yawa akwai wanda suke wannan yazqumu anna zalika rahmatan bihim wai suna ganin cewa ai wannan tausayin yaran ne jin kai ne suke ma yaran sai ce wal haqiqa to amma a bisa tabbaci anna rahmatuhum jin kan yara da ainihin nuna tausayi gare su hiya liqiyamu biwajibi tarbiyatihim shine a tsayu da wajibin yi musu tarbiya ala sha'ir al-islam a bisa duk wata sha'ira duk wata alama ta musulunci wata alimi al-qayyima da kuma abinda musuluncin ya koyar wanda suke ainihin masu daraja ashe kenan kaunar da soyayyar a dora su akan abinda za su samu rabon gobe al-qiyama kuma su yi kyakkyawar rayuwa tun a nan duniya malai ce faman mana'ahum min zalika duk wanda ya hana su su yi azumin za su iya kuma aufar rabba fihi ko yi sakaci kana zaliman lahum wa li nafsihi aidan anan ya zalunce su kuma ya zalunci kansa malam yace na'am
in samu far'a alaihim darran bisiyami, idan suka yi azumin kuma yaga alama akwai cutuwa tattare da su ta hanyar azumin, fala haraja alaihi fi man'ihim minhu hina idhin, to anan babu laifi idan iyaye sun hana yaran su yi azumin. Akwai wanda zai nace shi na so yi azumin, a bashi dama ya tashi da shi, da ya tashi da azumin wani tun azahar ko tun la'asar sai kawai ya nemi wuri ya kwanta ya ɗebo ruwa ya fara ma jikinsa ya zamo ainihin ya kasa duk wani abu da ya kamata ya yi, aka ga cewa lallai suna wahala, to irin wannan ba wai laifi bane ba, ainihin ya zamo cewa an ce abin nan su dakata ba sai sun yi ba. Kuma ni abin nake ba da shawara a irin wannan gaba, lokacin da azumi yake da wahala irin yanzu, kamar yadda na ambata kusan a shekarun jiya a cikin awa 24, zaka ga yanzu muna yin azumi na wajen awa 14 ba 'yan mintuna, kenan awa 10 ce kawai ba a yi azumi a cikinta ba. Wannan a lokacin zafi ke nan, in lokacin sanyi ne sai ga cewa an yi azumin bai wuce na awa 10 ba, kuma azuma ga awa 9 ko abin da ya kama da haka. To idan yaro aka fahimci mai rauni ne, kada a sa umarce shi da azumi a irin wannan lokacin da tsananin zafin nan da wahalan nan, domin idan ya soma da shi ta lokacin wahala, to wannan zai cire masa marmarin azumin da ƙaunar azumin da sha'awar azumin. Aka san idan lokacin sanyi ne na farko wani baya da tsawo kuma ga kyakkyawan lokaci, wani har ma ya zama ya kai azumin kwata-kwata ƙishirwa ba za ta dame shi ba ballanta na yunwa. To amma kamar yadda muka ambata, idan ya ga zai iya shi da kansa kada a hana shi. Ni abinda kullum nake gode ma Allah, in na kalli rayuwarmu ta yanzu, to ni kan ce insha Allahu akwai mustaqbal, ma'ana akwai future ta yara masu tasowa nan gaba. Ni na san rayuwarmu da ta wuce shekaru da yawa, wallahi mun san akwai yayunmu wasu za ka yi ta kama wajen shekara 40 da ya wuce, sai ka ga gundume mai saurayi, amma sai ka ji ya ce wai azumi 5 ko yi azumi 10 a cikin Ramadan gaba ke daya, wani ma wallahi zai kai dan shekara wajen 17-18 kwata-kwata ba su azumi. Bal akwai kabilu ko jintin al'umma wanda su dama kwata-kwata matashi ba zai yi azumi ba, matashi ba zai azumi ba, kuma tsoho ba zai yi ba. Saboda haka da kaga masu yin azumi su ne 'yan saka tsakiya, yaro matashi ba za su yi ba, tsoho shi ma ba zai yi ba, haka suke irin wannan rayuwar. Idan ka shiga ƙauyuka musamman lokacin damana, za ga wallahi in dai an yi ruwan shuka to wani ko ya tashi da azumi zai ajiye shi, wato saboda izgili da jahilta addini. Akwai wani wanda mun yi karatu tare yake cewa su a garinsu sai ga idan an tashi da azumi an yi sa'a, zan ce ko rashin sa'a, ana gama sahur kawai sai aka yi ruwa, aka yi ruwan shuka, to kawai sai a yi layi a je gidan limamin gari ko alaramman gari ko malamin gari a ce to an karɓa maka lawa kaga an yi ruwa, ga 'yarka nan mun kawo maka mu mun tafi gona. Ma'ana azumi dan alaramma ne ko dan liman ne, saboda haka an kawo shi kenan sai a tafi. In lokacin da ake noma ne ya za a yi ma a ce ana noma kuma ana azumi, wannan azumin dai Allah ya bashi haƙuri. To haka ake irin wannan bakar rayuwa ta jahiliya. To amma yanzu abin sha'awa wallahi sai kaga yaro wani ma bai cika shekara 15 ba, amma ya yi azumin Ramadana tun daga farko har ƙarshe bai sha ko ɗaya ba. To wannan gaskiya abin sha'awa ne, abu ne da zai nuna insha Allah za a samu yara masu addini gwargwadon iko. Hatta sallan nan ni na san da wayanmu, za ga yayinmu ana sallar tarawihi sai a dinga dariya, ana ma kwaikwayon muryar ladani ko limami ana ba'a, ainihin ana ta dariya, wanda za a ga kwata-kwata wasu sallar farilla ma ba za su yi ballanta na abin da ya shafi tarawihin. To sai Allah ya kawo mu wannan lokaci abin sha'awa, ka ga cewa yara ƙanana tahajjudi ma suna zuwa ba ma abin da ya shafi salloli na farilla ba. Kaga wannan gaskiya abin sha'awa ne, abu ne wanda yake da farin ciki, wanda yake nuna za a samu nagartacciyar al'umma a nan gaba. Saboda haka don Allah idan yaranmu sun nuna za su yi, mu ƙarfafi gwiwarsu. Kai in so samu ne ma a jiwu mu da ɗan nauyi, to mu ɗan yi masu wani cefane
wani abu na bude baki wanda yake mai dadi wanda ba saba ci ba kana da haje ka sayo masa dan kwai ko dan nama ko dan wani abu da kaza suna sha'awa ka ce to wannan na bude baki ne wannan zai sa zai ji to gumma yana sha'awar azumin saboda dan abin da yake cewa an yi masa nafarantawa a lokacin da ya azumi malam yace wa yasulu bulughu dhakari biwahidin min umurin thalatha balagar da namiji tana kasancewa da ɗayan abubuwa guda uku me yasa malam zai kawo wannan magana gabar da muka wuce an ce azumi baya wajaba sai akan baligi to kila wani zai ta tambaya wane ne baligi me alamar balagan nan wanda idan ta faru shine za a ce yaro ya balaga alƙalami ya hau kansa to shine malam yake cewa to ita balaga ta ɗan namiji tana kasancewa da ɗayan abubuwa guda uku ahaduha ɗaya daga ciki inzalul maniyyi bi ihtilamin aw ghayrihi shine fitar maniyyi ta hanyar mafarki ko wani sa da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wa idza balagal atfalu minkum al-huluma idan yara daga cikin ku suka kai lokacin mafarki fani yasta'dinu kamar sa'adana alladhina min qablihim su dunga neman izini na shiga gidaje kamar yanda waɗanda suke kafin su suka dunga neman izini ma'ana wanda ya zamo su ma da suka girma sun nemi izini wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da yace ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne ga duk wanda ya zamo baligi wanda wannan hadisi ne na Bukhari da Muslim kun ga aka ce mutalim dan a nuna cewa shi mafarki alama ce ta wato ainihin balaga sai asani alama ta biyu nabatu sha'ril ana shine fitowan gashin mara huwa sha'rul khashin shine gashi da yake fitowa wanda yake mai kaushi mai karfi yambutu hawal qubul wanda yake fitowa daura da gaban ainihin mutum li qawli atiyatul quradi radiyallahu an saboda fadan wannan sahabi atiyatul quradi Allah ya kara masa yadda yake cewa uridna ala nabi sallallahu alaihi wasallam an bijiran da mu ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yawma quraiza a wunin da ainihin aka kakkashe banu quraiza faman kana muhtaliman duk wanda ya zamo ya soma mafarki aw ambata anatuhu ko kuma marasa ta tsiran da gashi kutila to sai ya zama an kashe shi wa man la wanda kuma ainihin wannan gashi na mara bai fito masa ba to rika sai a kyale shi wannan hadisi Imam Ahmad Imam Nasa'i su suka fitar da shi ma'ana yadda kissar take in ba a manta ba lokacin da aka yi yakin Khandaq ma'ana mushrikan Qurayshawa da su da kawayensu suka zo a bisa niyyar sai sun tumbuke Madina ga baki daya to Banu Qurayza ɗaya daga cikin kashe-kashen Yahudawa ne wanda manzo Alaihi Salatu Wassalam ya zama da su a Madina kuma aka yi rubutacciyar takarda ta mutunci da zaman lafiya da rashin cin amanar juna da taimakawa juna to su Banu Qurayza da suka ga cewa ga wannan kafirai wajen mutum 12,000 wanda kusan musulmi a lokacin ba za su kai makila rabin su ba suke ganin lalle ba makawa yau za a gama da musulunci da musulmi gaba daya to saboda mutane ne marasa mutunci kuma dama mushrikan Qurayshawa sun yi masa roman kunne sun ce idan kuka taimaka mana muka gama da shi da mutanensa to wannan dabinan na Madina bishiyoyin dabinan Madina za mu raba mu baku rabi ku dinga mora to sai suka zo suka dauko takarda ta alƙawari rutaciya suka ce sun yage ta tsakaninsu da manzo Allah ba wani alƙawari to Allah subhanahu wataala ya kunyata mushrikan Qurayshawa da kawayensu ainihin Allah ya kore su da iska da kura to ya zama abin da ya rage Banu Qurayza kuma ga su basu da nisa manzo alaihi salatu wassalam har ya zo ainihin ana wanke masa kansa saboda kura ina da aure asanna na Zainab ko ta daga cikin matan suna wanke masa kansa ta wanke rabin kansa sai ga mala'ika Jibrilu yazo yake cewa har kun kwance da marar yaki ne ba kin Allah ai malaiku ba wanda ya kwance ta sa saboda ka ayi umarni duk a tafi Banu Qurayza shi yasa manzo alaihi salam yasa aka yi kuwa cewa man kana sami'an muti'an fala yusalli yanal asra illa fi Banu Qurayza duk wanda ya zama mai ji mai biyayya kada ya lasar sai a cikin Banu Qurayza to a wannan lokaci aka je aka yi musu kawanya tsawon yan kwanaki manzo Allah alaihi salam yayye su sauko akan hukuncin suka ce ba su sauko akan hukuncin sa ba akan hukuncin wa za ku sauko suka ce sai dai Sa'ad ibn Mu'az tunda shi Sa'ad ibn Mu'az shine shugaban kabilan Al-Aus daga cikin mazauna Madina to su kuma Al-Aus sune suka yi kawance da Banu Qurayza to suna ga akwai dasawa da kawance tsakanin su to dama kuma shi sayyidina Sa'ad akwai raunin da aka ji masa a wannan yaki wanda rauni ne wanda yake mai tsanani kuma yana ganin ba lalle bane ma ya tashi yake cewa ya Allah kada ka karbi raina sai ka faranta min zuciya akan Banu Qurayza wanda suka ci amanar annabinka sallallahu alaihi wasallam to sai ku aka yi sa'a sai suka ce su ba su yadda da hukuncin kowa ba sai Sa'ad ibn Mu'az baya lafiya manzo alaihi salam ya ce aje a taho da shi aka je aka doro shi akan daki aka zo da shi manzo Allah yake cewa Sa'ad Banu Qurayza sun ce ba su yadda da hukuncin kowa ba sai naka me yayi hukuncin ka akan su yace ya ma'aikin Allah duk wanda ya balaga a cikin su to a kashe shi mata da yara su kuma su zama ganima manzo alaihi salam yace ka yi hukunci yadda yake a saman bakwai to anan sai ya zama duk wanda suke dattawan su da masu karfi wanda da an gan su an san sun balaga wannan kawai dama duk sai aka yi gaba da su to wanda ake shakkun sun balaga ko ba su balaga ba wannan shine shahid a cikin maganar mu wanda ake ga cewa ana tsammanin sun balaga ko ba su balaga ba to sai aka kwade ainihin tubabin su wanda duk aka ga cewa gashin maraya su mun fito masa to alama ce ta cewa ya balaga to shi atiyatul qurabi da yake Allah ya tarfa wa garin sa nono sai ya zama bai balaga ba gashin mara bai fito masa ba to sai aka ce wannan sana daga cikin yara wanda ba za a kashe ba to Allah kuma sai ya masa baiwar musulunci ya zama ainihin sahabi to abinda yake nuna mana wato aikin da aka yi anan ya nuna duk wanda gashin mara ya fitan masa ya balaga kenan duk ɗan namiji da ya zama gashin mara ya fitan masa to za a ce wannan azumi ya wajaba ainihin a kansa asalisu alama ta uku bulugu tamami 15 sana cikar shekara 15 liqauli Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma saboda magana Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace uridtu ala annabi sallallahu alaihi wasallam an bujirar da ni ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yawm uhudin a wunin uhud wa anabnu 14 sanatan ni ina dan shekara 14 ma'ana kun ga yakin Uhud ya zama dole a yi shi babu zabi tunda an yi wa musulmi takakkiya har gida to sai ya zama banda majiya karfi to kuma sai ake samun yan saffa-saffan matasa sai a zo a kawo su gaban manzon Allah ga cewa ma'aikin Allah wannan ainihin a iya ba su takobi tunda kowa so yake yakin za ga dan shekara 10 ma dama yake so a bashi to sai a zo da waɗanda ake gani kamar za su iya ayo manzon Allah shawara ta yi ma'aikin Allah wannan kana ga a iya ba su dama su yaki to sai ki ta falan yujizni manzon Allah sai bai zartar da ni ba ma'ana bai ce a bani dama ba yaushe akai wannan yace yana dan shekara 14 yani likitar yana nufin a wajen yaki yace zadal baihaqi wa ibn hibban imam al-baihaqi da ibn hibban a cikin ingantaccen littafin sa sun kara bi sanadin sahihin da sanadin ingantacce yace walam yarani balagtu manzo Allah bai ga cewa na balaga ba shi yasa bai baji da ba in yaki ba wa uridtu alaihi yawm al-khandaq kuma sai aka sake bijirar da ni gare shi a lokacin da aka yi yakin khandaq wa annabnu 15 sanatan alhali ina dan shekara 15 ma'ana a wancan yaki na khandaq manzo Allah bai bada dama Abdullahi da Umar ya yaki ba yana dan shekara 14 bayan shekara ta biyu to shikenan anan a khandaq sai ya bada dama shine sai yake cewa fa ajaza ne sai ya zartar da ni zadal baihaqi wa ibn hibban imam al-baihaqi da ibn hibban wato akwai ƙarin riwaya a wajen su Ibn Hibban sai sai littafin sa kuma da isnadi ingantacce yace wara'ani balagtu manzo alaihi salam ya fahimci cewa na kai shekarun balaga yace rawahu al-jama'a malam marato hadisi suka rawaito wannan hadisi to wannan gabar akwai tattaunawar malamai akan ta shin shekara 15 za ta zamo cewa haddi ne jeji ne na a ce da namiji ya balaga matsala sai ittifaqiya ko akwai sabanin malamai gaskiya akwai sabanin malamai zaka ga cewa wasu su tafi na malikiya sun fa ambata shekara 17 cewa duk da namiji da yake shekara 17 ya kai shekarun balaga to sai malamai suka ce ita saurin balaga tana da alaka da yanayin weather yanayin yankin wuri sanyi ko zafi suna cewa wuri mai tsananin zafi to yara sun fi saurin balaga sama da wuri wanda yake mai tsananin sanyi ma'ana idan wuri ne mai tsananin zafi ba mamaki yaro ya dan shekara 15 zama ya balaga amma idan wuri ne mai tsananin sanyi zai kai 16 ma bai balaga ba kila sai ya kai 17 to amma dai kusan duk sun hadu duk lokacin da yaro ya shekara 17 to wannan lalle babu shakka ainihin ya balaga bala sai yace kala nafi nabi'u maula ibn umar yace faqadimtu ala umar ibn abd alaziz sai naje wajen umar dan abd alaziz wa huwa khalifa alhali shine khalifa fahaddathtuhu alhaditha sai na bashi labarin wannan hadisin na abdullahi dan umar shi nafi'u bararren bawa ne na abdullahi dan umar to sai yake fada ma umar dan abd alaziz wannan hadisi na abdullahi dan umar faqala sai umar dan abd alaziz yace inna hadha alhadda to wannan lalle wannan shine shamaki bainas sagiri wal kabir wato wannan shine shamaki shine bambanci tsakanin karami da babba duk lokacin da yaro ya shekara 15 to ya shiga sahun manya wa kataba li ummalihi sai ya aika wa gwamnonin sa an yufridu su yanka albashi yani min al-aba wato abinda ake bada wani albashi liman balaga 15 sanatan da duk wanda yake shekara 15 kuma dan Abdul Aziz saboda yadda aka alkinta dukiya aka rike amana sai ya zama kusan duk wani ma wanda bashi da shi ko ma'aikacin gwamnati ne ko bai aiki an riga an yanka masa albashi muddin da ya balaga me yasa aka ware baligai saboda shi wanda ya balaga ciyar da shi ba akan iyayensa bane wanda kun bai balaga ba to wajibi ne iyaye su ciyar da shi to shi sa wanda suka balaga musamman ba su da abin yi sai ake yanka musu albashi ana biyan su malam yace wa yahsulul bulugu wa yahsulul bulugul unsa balaga ta ya mace tana tabbata bima yahsulu bihi bulugul zakar da abinda balagar da namiji take tabbata ma'ana wadannan abubuwa da muka ambata da mafarki da fitar gashin mara ko kuma cika shekara 15 to yadda da namiji ya balaga da ɗaya daga cikin wannan alamun to ita ma ya mace ta balaga da ɗaya daga cikin wannan alamun idan ya faru gare ta sai ce wa ziyadati amrin rabi'in da kuma ƙarin wani al'amari na hudu wa huwa al-hayd shine jinin al'ada famata hadatil unsa duk lokacin da ya mace sai jinin al'ada faqad balagat to ta riga ta balaga fa yajri alaiha qalamut taklif alqalami na rubuta lada ko zunubi to zai gudana akan ta wa in lam tablug 10 sinina koda kuwa a ce bata kai shekara 10 ba domin akwai wanda zaka ga cewa wato ainihin sun so ma jinin al'ada basu mai shekara 10 ba kaman yanda nace ya danganci wuri ko kuma yanayin family daga cikin rubutar-rubutan al-Imam Shafi'i na karanta wani wata magana ta sa da yake cewa ya ga kaka ta mace yar shekara 18 ma'ana mace sai yar shekara 18 kuma tana da jikanya kaga zaka yi ta mamaki yanzu wata yar shekara 18 ma ba a yi mata aure mu anan to kaga zaka kaddara cewa da uwar da kakar kila kowace wata ma'ammata aure tana shekara 9 ko 8 saboda haka dai ya danganta anan malamai suke cewa fitar mamuna a wajen yamace ba shi yana cewa irin ta balaga ba akwai yamacen da zai zama cewa mamuna sun fara fitowa ta tare da ita bata ma kai shekara 13 ko 14 ba sannan bata suma jinin al'ada ba to ba za a yi mata hukunci da ta balaga ba irin da wannan saboda haka abubuwan da ya bayani sai gabata su ne alamomin malam sai yake cewa wa idza hasala al-bulugu asna an-nahari ramadan to idan balaga ta kasance tsatsakin wurin ramadan fa in kana man balaga sa'iman atamma sawmuhu wa la shay'a alayhi to shi wanda ya balaga sai ya cika azumin sa kuma babu komai a kansa misali yaro ne ya tashi yana azumi kuma bai balaga ba a wannan wurin cikin wannan ranar sai ya kwanta bacci da rana sai ya mafarki to kaga shikenan ya balaga a wannan wurin to sai ya sabe da azumin sa shikenan babu komai a kansa wa in kana muftiran idan kuma dama cin abinci yake yi lazimahu imsaku baqiyati yawmihi to wajibi ne ya rike bakin sa a sauran wurin li'annahu sara min ahli wujubi domin ya zamo daga cikin ma'abota wajibi wala yalzamuhu qada'uhu kuma rama wato wannan wurin ba zai lizumce shi ba li'annahu lam yakun min ahli wujub domin bai zamo daga cikin ma'abota wajibi ba hina wujubul imsak yayin wajibin kame bakin ma'ana abinda malam yake nufi yaro ne kira dan shekara 15 sai ya kwanta bacci da rana a cikin wannan watan na azumi kuma dama bai tashi da azumi ba sai ya ga da ya tashi daga bacci gashi nan yayi mafarki muni ya fita tare da shi to alaman kenan yanzu ya balaga a wannan wurin to dole ne ya rike bakin sa ba zai ci gaba da cin abinci ba duk da cewa kuma ba za a ce to ya rama wannan azumin ba kamar yadda na faɗa da zu azumi babu rabi da rabi to amma dai dole ne ainihin ya cika wannan azumin ya zamo cewa ba zai ci abinci ba har sai rana ta faɗi to in uwa saboda yanayin wato ainihin lokaci ina ga za mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din akwai wata yar gaba ko da a cikin minti biyu da na so in faɗa jiya na sha'afa lokacin da muke magana akan mu'awuzataini falaki da nasi wannan muka kawo hadisi abinda ma da ya kawo hadisi na Uqbatu bin Amir ya ce manzo alaihi salatu wassalam yana cewa alam tara ayatin unzilatil laila lam yura mithluhunna ya ce ba ga wasu ayoyi da aka sauka mun a wannan daren ba ba taɓa ganin kwatankwacin su ba su ne qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to ila wani zai mamaki na so in faɗi maganar jiya wallahi na shafa wani ya ce to gashi yanzu wannan hadisi ya ce ba a taɓa ganin kamar su wakila wajen girma da daraja kuma mun karanta a baya cewa surar fatiha ita ce tafi daraja to ya zama dami tsakanin wannan hadisi guda biyu abinda ake nufi a wannan gabar ba a taɓa ganin kwatankwacin su ba a wajen neman tsari daga sharrin mai sharri ko kuma ɗauke wata cuta daga jiki ma'ana a wannan fayyan ake magana ba wai umum ba saboda haka wancan hadisi na fatiha yana nan a matsayin am wannan shi kuma khususun da abinda muka faɗa Allah subhanahu wataala shi ne mafi sani abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din muna roƙo a daidai wannan gaba kamar yadda ake sarin cewa gobe za a baiwa bayin Allah dama su je su ɗan yi sayen bukatunsu muna roƙoni kamar yadda na gani a wani kilif duk da na ga maganganu biyu an ce wai ko dai za a ba da litinin da talata a jere a wani maganan kuma za a ba da litinin ita kadai sannan kuma a tsallaka zuwa alhamis to ban san dai wanne ne daidai ba ni dai abin da ke roƙo a wannan wallahi yadda mutane suke cikin wahalhalu da bukatu wuni biyu yayi musu kadam ya kamata akalla ce mutane su samu wuni uku yanzu mu duba abin da ya faru kusan ana gobe tashi da azumin nan aka bada alamis din nan saboda tarmutsitsi akwai matan da ƴaƴan su jirajire suka mutu a bayan su a boye saboda zufa da wahala kowa yana ta kokari yana ga yau ce kadai in ta wuce gobe ba shi da wata damar saboda haka dan Allah muna fata a bada dama akalla a samu wuni uku idan mutane suka ji a kunnuwan su cewa an ba su wuni uku to za a yi komai a cikin natsuwa domin wannan kure yar daman ta zama wuni ɗaya biyu shi yake sa masu mugun hali su dinga tsawwala abubuwa ma na tsada suna ganin ai wuni ɗaya ne kuma kowa yana ga in wunin nan ya wuce ya shiga ainihin wahala ya shiga takura kamar yadda muke ta faɗa muna maimaitawa ba ma inkarin abinda likitoci suka faɗa na taka tsantsan da kafa kafa amma wallahi addu'a da bin Allah da nisantar laifuka da karatun Qur'ani da bin Allah su ne maganin wannan cututtuka dabarun nan namu wallahi su kaɗai ba za su fitar da mu ba na faɗa na maimaita ba sau ɗaya ba inda wannan dabarun da kafa kafa shi kaɗai ne to ba baturen da zai mutu tura wannan sun fi kowa kaffa kaffa da dabaru amma ga su nan mutuwa suke ba su fasa mutuwa ba saboda su babu Allah a cikin zukatansu ba sa ganin Allah zai iya magancewa suna gani dabaru ne za su iya magancewa to idan muka zamo irin su mu shi ne tunaninmu muna ganin dabaru Allah sai kyale mu dabarun mu dunga wahalan kuma Allah ki yayewa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tosaya mana ya yaye mana wannan annoba ya dawo mana da kyakkyawan yanayi da kwanciyar hankali Allah ya da ta arziki ga bayinsa Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya kawo yalwa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi